yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da maniya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashahausa.com. Masu gabatarwa
Yusuf Aliyu Harande
tare da ni Amina Buhari Auna.
Na kisa duk ranar Laraba shirin yau da gobe yana magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Za mu tattauna ne akan cin zarafin mata musamman ta hanyar fyaɗe.
Magana boye abin da ya shafi fyaɗe an yi wa ne fyaɗe a boye a hana fada yana yawaita al'amarin. Once aka ce yarinya kaza an mata fyaɗe to zaka samu tece ku ce da ƙananan maganganu a tsakanin unguwa koko al'ummar da take rayuwa a cikin su.
Wakilin sashen Hausa Ayola Ibrahim Abdul Aziz ya hado mana rahoto akan wannan batu.
To aiki san Amina abokin aikin Aisha Ma'azu ta yi hira da wata mai fafutukar kare haƙƙin mata. Sannan idan kuma lokaci ya bamu dama za mu bude layin mu don masu bukata su kira don su bayyana muna ra'ayoyinsu. Lambar dai kamar kullum bata canza ba, ita ce alamar tarawa 1202 2055.
Muna kuma tafi da kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Sai ku gyara zama don jin yadda shirin zai kasance.
Da kamata mu yanzu sai mu dan karanto kadan daga cikin ra'ayoyin da suka aiko muna ta shafin mu na Facebook, inda kin san mun tambaye su muka ce gani irin abin da ya faru da a jahar Adamawa idan wani inda wani malamin makaranta yayi ma na primary yayi wa dalibar sa fyaɗe, wanne mataki kuke ganin ya kamata dauka don magana don kawo don dauka a kansa shi wannan malami. Kuma muka ce idan kuna da wani abu ku turo muna kuma suka tura to yanzu Amina ka mutum karanta abinda suka rubuto mana.
To amsar mu ta farko ta fito daga Suleiman Adamu Tanda Reporters Com da Ilya Usaini Usman Journalist Reporters Com, inda su kuma suka ce yau da gobe a gaskiya ni kam a gani na ya kamata a kore shi daga aiki kawai shine mafita, domin haka ne kawai mafita a kasar mu Najeriya, a tashi lafiya yau da gobe.
To aikin ji shi kuma Muhammad A Amin cewa a kawai ya aure su amma babu saki babu cin zarafin wannan shine abin da ya dace.
Ikon Allah shi kuma
ra'ayi.
To sai kuma Adam Almahdi inda yace ya kamata a hukunta shi daidai da doka. Hanyar kare aukon haka shine mata su ringa shiga mai kyau saboda suturan yaran makarantar mu tana buƙatar gyara.
To kin ji shi kuma Abubakar Kawu Girgir cewa yi to ni dai ina goyen bayan 100% ya ka da yake cewa yana goyen baya 100% ya dace duk wani malami da yayi wa dalibar sa fyaɗe a yanke mishi hukuncin shekaru 30 a gidan kaso, domin idan aka yi haka matukar ana yin irin wannan hukuncin to zaka ga cewar za su guje ma yi ma daliban su fyaɗe.
To shi kuma Abdulrahman Aliyu Balkore cewa yayi hukumomi ne ke da alhakin daukar tsatsauran mataki akan waɗannan bata garin iyaye marasa tunani domin hukunta su akan wannan danyen aiki aika.
To shi kuma Bello Muhammad Tafida cewa salam yau da gobe, a gaskiya wannan abin turne da Allah wadai, ya kamata hukumomi da abin ya shafa su dauki kwararan matakai ga duk wani wanda ya aikata irin wannan mugun aika.
To shi kuma Isa mai gari Gogine Niger, Allah sa na faɗi
daidai,
yace ya kamata a hukunta shi da kyau.
To shi kuma Bashir Angazi Kazaure to Allah ya sani ma na faɗa sunan daidai, yace ya kamata a shi a kotu ta hukunta shi matukar an same shi da matukar wannan laifin ya tabbata akan shi, sannan a yi masa tara mai yawa da zai iya ya kasance ma ba zai iya biya ba, ko kuwa yana nufin ya zama da cewa idan an karbi taran mai yawa har ma ana iya ba ma ita wannan yarinyar da yayi
maka kammala karatun
ta kammala karatun
ta. Yusuf ka karanto mana amsar mu ta ƙarshe a yau, jama'a mun gode, ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. Yanzu kuma bari mu leka jihar Adamawa, inda wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya hado mana rahoto daga Yola.
Wasu iyaye da kuma kungiyoyin kare haƙƙin mata da kana yara kenan yayin zanga-zangar lumana da ke gudanar a Yola fadar jihar Adamawa domin nuna fitan su game da yanayin matsalar tatsuniya ake ci gaba da samu a Najeriya. Alal misali a jihar Adamawa, kamar yadda alƙalaman cibiyar kula da waɗanda aka yi tare a jihar, wato matsin take nunawa a tsakanin watan Afrilu shekarar bara ta 2018 zuwa yau, sama da mata da kuma ƙananan yara 117 ne ma aka yi tare, kuma kawo yanzu wanda ake zargi 12 ne ma kawai aka yanke wa hukunci. Na baba nan ko shine yadda aka samu wani malamin makarantar primary Mr. Nathan Yusuf laifin yi wa ɗalibansa mai kimanin shekaru 12 fadi, ga ma da ta bakin ɗaya daga cikin mahaifan ɗaliban da aka yi wa fadin. Abdullahi Nuruddin da ke zama komandan rundunar tsaron farin kaya ta civil defense a jihar, wanda jami'an su ne masu kama malami, ya ko bayyana irin matakin da suka dauka.
Wato abin da ya faru, mun samu bayani cewa akwai wani mai suna Nathan Yusuf. Wannan Nathan Yusuf shi malamin makaranta ne a Gurel Primary School Namtari a Yola South. So muka je muka kama shi da muka ji report na cewa yayi amfani da wata yarinya wanda yake ita dalibar shi ce, kuma shekarun yarinyan nan gurin karamin shekaru ne wanda yake bai kai shekara 14 ba.
Yanzu me za ku yi shi?
To yanzu muna nan Allah ya yarda muka gama duk binciken da zamu yi, da kuma bincike na lafiyar yarinya da komi da komi, zamu kai shi kotu domin ya fuskanci hukuncin da ya kamata.
Kamar da bincike na cibiyar kula da waɗannan da lamarin ya shafa, wato Hope Center da ke nan ciki, yana cikin kwanakin nan an samu karuwar fiyade fiye da 10. Me yake jawo kuma me kuke hukumar tsaro?
To mu dai muna nan muna sanya ido, muna ta sintiri, muna kuma kira ga iyayen yara na cewa su kula da yaransu.
Shi ko wanda ake zargin Nathan Yusuf yayi ne damar abin da ya aikata da cewa
naji ba da
ko me yasa
gaskiya nayi na dama kasan akwai wani abin da zaka yi, zaka ga kamar zaka abin zai maka jali ne, amma daga baya zaka zo kai regretin kuma yana faruwa a rayuwar mu, sai kai abin da kanin nan zaka kai cewa kai ne
kamar wannan ne karon ka na farko, domin ana zargin kan cewa ba wannan ne na farko ba.
Ah, wannan ne na farko.
Yanzu ya kaji a matsayin ka na malamin makaranta ka yi kato wannan abu?
Yalla boy, gaskiya ban ji dadi ba, gaskiya ban ji dadi. Nayi na damu sosai.
Idan aka wa ƴarka haka ya zaka je?
Ba zan ji dadi ba. Zan ji dadi ba, zan yi bakin ciki, amma bayan da zan yi sai dan yi hakuri.
Ba za ka ji dadi ba kuma kai?
Ai, ka tuna da magana na, nace maka ba akwai abun da zaka yi wanda kana ga kamar zai faranta ma zuciya ne, amma daga baya zaka yi nadama da baka yi wannan ba. Ai, na ga maka haka yake faruwa.
Kamar masu yi wannan hali din naka, me zaka ce musu?
Zan ba su shawara su daina. Don wannan halin din gaskiya ba shi da dadi.
Malazata halayyar dan Adam. Na ku ganin fa akwai abun duba game da yadda ma ake samun ayyukan matsalar fadi. Hajiya Binta Khalid Adam wata yar fafutuka ce ta kungiyar Alliance for Youth Awareness wato AFWA ta kasama dalilin da ke janyo samun yawaitar matsalar fyaɗe a yanzu.
Dangane da yadda muka kasa dalilan faruwan fyaɗe a cikin al'ummarmu yanzu kusan kashi uku. Kashi na farko shine ta'amali da miyagun ƙwayoyi. Za ka samu duk waɗanda suka zama matasa ne sun faɗa harkar fyaɗe. Idan ka bincika za ka samu masu mu'amala ne da miyagun ƙwayoyi, ma'ana 'yan shaye-shaye. Kashi na biyu shine za ka samu akwai manyan mutane waɗanda idan ka duba kuma mafi yawan lokaci ko da ku 'yan jarida reporting da za ku bayar kuna bayarwa ne akan abin da ya shafi 'yan yara ƙanana. To idan ka samu mutumin da yau kai shekara 45-50 zuwa sama, to yanayin fyaɗensa yakan zama dalili ne na faɗawa harkar tsubbace-tsubbace da bin bokaye. Wannan shine dalilin da yasa ake samun manyan mutane da suke wa yara ƙanana fyaɗe. Sai kuma dalili na uku ko kuma categories na mutane na uku ɗin wanda su bisa ɗabi'ar su ta rayuwa mutanen banza ne su. Duk lokacin da suka gama ce ta gitta kusa da su ko a gaban su ko babbace ko karama ce, kawai haka zuciyarsu ta raya musu ya zama sun keta mata haddi. To waɗannan su ne nau'o'in mutane da muke da su a cikin al'umma. Kashi na farko 'yan shaye-shaye. Kashi na biyu manyan mutane waɗanda suke da buƙatar duniya suke bin 'yan tsubbace-tsubbace da bokaye suke dora su akan irin wannan al'amari su yi wa yara ƙanana fyaɗe. Sai kuma kashi na uku wanda su dama a cikin al'umma haka suke mutanen banza ne su. Za ka same su koda ko suna da iyali suna da wannan al'ada. Gaskiyar magana kenan.
To wai ko su matakai kamata ake ɗauka har ila yau daga Hajiya Bintan.
Hanya ta farko shine a wayarwa da iyayen yara kai. Magana ɓoye abin da ya shafi fyaɗe an yi wa wani fyaɗe a ɓoye a hana faɗa yana yawaita al'amarin saboda su iyaye suna gudun issue na stigmatization. Once aka ce an faɗi yarinya kaza an mata fyaɗe, to za ka samu cece ku ce da ƙananan maganganu a tsakanin unguwa koko al'ummar da take rayuwa a cikinsu ya sa har ta tsane kanta. Wannan dalili ne ya sa iyaye suke ɓoye faruwar abin. Amma idan har za a fito a faɗa, idan aka faɗa a ɗauki matakin hukunta wanda ya aikata wannan aikin, muna da yaƙinin cewa za a daina wannan a aiki a cikin al'umma. Sai mataki na biyu da gwamnatoci su za su yi wannan. Gwamnatoci su suke da haƙƙin su yi doka ta musamman akan abin da ya shafi hukunta masu irin waɗannan aiki. Sannan ya zama an jaddada hukuncin, an sanar, an nuna wa duniya da masu aiki irin wannan ya zama sun ɗau izina da irin wannan hukuncin. Idan ba waɗannan matakai aka bi ba, kusan al'amarin ƙara yawaita aiki kullun safiya. Muna ƙara kiraye-kiraye dukkan gwamnatoci daga matakan mataki na ƙasa zuwa jiha zuwa ƙaramar hukuma ya zama an sanya wata doka a hukumance wanda ya aikata fyaɗe a take kada ma a yi masa wani jinkiri, a yanke masa hukuncin da tafi dacewa da shi. Kusan jan lokaci da tsawaita al'amura shi yake kawowa, wani lokaci sai ya gama maganan an zo an shiriritar da shi. Kuma wannan shi yake sa iyayen ƴaƴa ya zama ba su da confidence akan abin da ke faruwa, domin idan aka yawaita jan shari'a sai ka ga ƙarshe su iyayen sai su zo su sare, musamman idan masu ƙananan ƙarfi ne. Yau gobe jibi ba za su iya bibiyan al'amarin har akai ga gaci ba. Sai dai idan aka samu ƙungiyoyin sa kai da ya zama suna tsayuwa yanzu akan al'amarin. Amma idan ba dan haka ba gaskiya al'amarin suna ta yawaita, kuma hukumomi suna ƙoƙarin su, Allah ya saka musu da alkhairi. Amma gaskiya matakan da dai ya kamata a ɗauka shine su iyaye kar su ɓoye. Idan ya faru a bayyana a nunawa waɗanda suka aikata wannan abin, kuskuren abin da suka aikata. Idan kuma aka kai hannun hukuma ya zama hukuma sun ɗau matakin da tafi dacewa akan al'amarin.
Koma da menene fata ko shine Allah ya sa mu ke fin ƙarfin zukatanmu. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Wanda ya ci amana
sosai
kuma dai ɗalibai amana ne.
Kwana ko magana
amana ne.
Ai, baki sani ba Amina, idan kika duba kamar ƙasashe da suka ci gaba kamar nan Amurka, ai dangantaka ma tsakanin malami da ɗalibi, yanda kika san uba ne da ƴaƴan shi, sannan kuma magana ma wai har ka kalli yarinya har ka ji ma wata abu mai kama da sha'awa za ta shigo saka ai babu shi anan
ni abun ban mamaki shine ana zargin cewa makarantar primary fa
eh haka ne
matakin farko
to ki ji don Allah kuma wannan malami ne uba ne fa
Allah kwarai
to kin ga dai ai kamata a ce lalle lalle su mahukunta su dauki matakan da duk suka dace wajen ganin an kawo karshen irin waɗannan aika-aikan saboda abin da zai baki mamaki Amina akwai ire-iren waɗannan abubuwa da dama a gurare daban-daban waɗanda ma ba a bayyana su
To jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirinmu na yau da gobe. Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan wannan batu. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-5655 amma kafin nan ku shakata da wannan wakar.
Cewa ya ba ai mu bayinku ne
haka fa
haka ne
maza bayin mata ne mu ne iyayenku mu ne masu kula da ku in ba ku da lafiya kuma Yusuf da gaske ne ana ce ai mata sun fi shiga zuciyar babanni
eh gaskiya ne wannan ni ma na tabbatar da haka saboda in na gaya miki yanzu sai in gaya miki labaran wasu da dama da na sani wanda ƴaƴan su mata sun fi shakuwa da su da uban akan uwayen su mata
eh mana saboda mu ne masu kula da ku
eh gaskiya ne
akwai wata kawata za ta yi aure kwanan nan baban ta yace shi bai san yanda zai zauna gidan nan babu ita ba don sabu
eh gaskiya ne
to jama'a muna nan muna jiran ga kira nan ku ya shigo
daga garin gwamna to waye muke da shi daga garin gwamna
assalamu alaikum
wa alaikum salam
kai kuna tare Uzair my heart ba kun ji Samina ka jare Kaduna Nigeria
to mallam Uzair my heart muna jin ka
a gaskiya wannan majiyi kun tabo mu abin da yake galabu na a koda shi wannan matsalolin da yake faruwa na maganan fahi
eh
ya kamata a ce to gwamnatin Najeriya ce ta dauki babban mataki ga irin waɗannan mutane suke yi ba mutane fade a ce idan an kama su a ce akwai hukunci da ake musu mai tsanani wanda gobe idan a ce ba wani yayi ba zai ba ko kuma a ce an yanke musu wanji giran firin na shekara kamar 30 wanda jiya idan wani yana ma sha'awa ma yayi kaga ba zai ba wannan shine ra'ayi na daga Uzair by heart ba kwani sami laka jihar Kaduna Najeriya
to kin ji ra'ayin shi kuma Uzair my heart
ga kuma nan wani kira na shigowa assalamu alaikum
wa alaikum salam
daga wani jaha ba gajiya daga wani jaha
daga Adamawa garma hukumar Gwik
daga Adamawa ya sunan malamin
sunan Abubakar daga Adamawa garmar hukumar Gwik
to malam Abubakar menene ra'ayinka akan maudu'in mu na
yau gaskiya akan lamarin magana fadin nan mu mun fi son idan gwamnati ta kama haka daukar kwaran mataki akan lamari don saboda zai hana wa'in shi ba ta gari su dinga yin wannan lamari to wannan shine ra'ayi na cikakke
to mun gode kwarai da gaske
to Amina muna da kira daga jihar Yobe wa muke da shi a jihar Yobe
muna magana da Aliyu Ahmed Balam
to mallam Aliyu muna jin ka
wato wannan issue da yake faruwa na dangane da maganar yanka din nan wato akwai sakaci na hukuma wato sakaci shi wala ka ga mutum an tabbatar ya aikata laifin nan da an je kotu sai ga lawyer na zuwa na kare shi
Ai kowa ne yake da wannan ƴancin a kare shi. A bashi uzuri.
Kwarai. To amma baka ganin su kansu al'umma suna da nasu gudunmawa?
To gudunmawa ga al'umma shine yanda suka kama suka bayyana aiki. Inda ba abinda ba su koyewa.
To masha Allah wannan ra'ayin naka kenan.
Mun gode. Har yanzu dai daga jihar Adamawa ga kira nan na shigo mana. Salamu alaikum.
Salamu alaikum salam.
Ya sunan malamin?
Alhaji Salisu Garba.
To Alhaji Salisu, menene ra'ayinka akan maudu'in mu na yau?
Ra'ayina wato game da shi wannan faɗi da ake yi din nan. Gaskiya kamata da kuma take.
Waɗanne irin matakai zaka ba da
shi? Ake su malamai din shi wato kamar shi ba wai malamai kadai ba har zuwa dai waɗanda yake mata sun san cewa wannan ba abin da kyau ba. Ko ba haka ba? Yana da kyau mutum ya kiyaye ko ba haka ba ne amma duk wanda ya zama ya tsinka sa cikin wannan hali din addu'a da farko.
To
shi amma ya kyautu gwamnati da matakai. Shi ne abin da ya kamata cikin jama'a.
To ina ka saurari rahoton mu zaka ji. To kaman dai layi ya go. Oh kana tare da mu. Ya ce ya san cewa abin da ya bai dace ba. Ba ka gani ya kamata a daga mishi kafa wannan karan?
To ai ce san wato idan aka tallar gaba din shi ne wani zai samu hanyar da shi ma zai ce zai aikata. Gara hukunta ne a kan laifin da ya aikata din.
To mun gode kwarai da gaske.
Ina gobe wani zai mai da hankali a kai.
Mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayin
nan. Amina bari mu koma garin gwamna. Wa muke da shi a garin gwamna?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam Malam Musa muna jin ka.
Dakta barka da yammaci bana fata kuma koma gida lafiya.
Malam Musa Nifa. Dakta kawai dan dakta kuma ziyara.
Ina miki barka da yamma. To ai dakta din ya kawo mara kaya ne na 19 to kin ga ai dole ni godiya.
A'a to ni ma ina nan hanya kenan.
Malam Musa za ta ce kai ka nuna wariya kenan.
A'a ban nuna wariya ba gaskiya muna godiya ga wannan kafa ta biyo kuma a matsayin na shugaba da mun a wannan masu kira waya na Najeriya to muna godiya gaskiya muna jinjina ko muna fatan Allah ya kara muku lafiya da kwanciyar hankali kuma Allah ya taimaka gaskiya mun ji daɗi kwarai da gaske.
Masha Allah.
To dangane da wannan maudu'in kana ji na?
Muna jin ka.
Yawwa to ai abin da ke faruwa gaskiya tsakani da Allah ba a hukunta wanda suke irin wannan al'amarin na faɗe ne kaman a Najeriya. Inda a ce ana tabbatarwa da idan aka kai su gaban jami'an tsaro. Jami'an tsaro suna tsaya hakan cikin karfin su hukunta duk wanda ya wannan al'amari to wallahi ba za a samu irin wannan ba. Amma kirikiri za a ga an kama mutum wai sai a kai shi police station. Maimakon su je wai saka da an ce wai a'a sai ce ma wai zargi yake. Wai a ba duk abin ba zaka ga tafi a zargi ne. To ga irin wannan abu shi yake sa gaskiya ana sa hankali al'umma. Kuma gaskiya idan gwamnati ta bari har al'umma suka rika daukan hukunci a hannunsu ba za a yi irin gaskiya abin da bai dace ba. To muna fatan dai gaskiya za a rika irin wannan ana daukar nauyi kuma ana tabbatar da cewa ana daukar hukunci ga duk wanda ya irin wannan abu.
To mun gode Malam Musa lallai.
To yanzu kuma ga wani kira na shigo mana. Assalamu alaikum.
Ya tsinke lallai.
To kaga magana da Malam Musa yayi wato sai ai ta ce zargi musamman ma idan zan ce waɗanda akwai ɗan shekaru.
Sosai.
Amma na magana yaran nan yana ta da mun hankali.
Eh a kwarai ai.
Abun ban tsoro ne sosai.
Sosai to ai dole ne ta da hankali Amina kin san an ce yara manyan gobe.
Kwarai. Ga wani kira nan na shigo mana. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sannu Malam ko zaka gabatar mana da kanka?
To sunana Abdullahi Laki Funtuwa daga karamar hukumar Funtuwa cikin jihar Katsina.
To Malam Abdullahi muna jin ka. Menene ra'ayinka?
A gaskiya irin wannan abubuwa da ke faruwa gaskiya babu dadi a ce wanda zai koyi da tarbiyya a ce yana lalata tarbiyyar mutane. To sai dai matsala da ke faruwa so da za a ga wanda za a kai mai hukunci akan wanda ya laifi sai ga shi ma magani ma yana aikata koko bai ba damuwa da abun ba shi ke sa masu yin fasa da yana ƙarshe ma aje ko an kama mutum an kai shi ga hukuma aje an so shi.
To kaman dai layi
shi ya sanke. To amma dai har yanzu dai muna nan a jihar ta Katsina. Wa ke magana?
Yusuf Aliyu Arande. Barka da rana.
To barka ka dai.
Sunana Usman Manika ne Rorot Funtuwa.
To muna sauraron ka, muna sauraron ka Usman.
To ni dai a fahimta ta a dukkanin in ana so a kawo wannan matsalar tata ga kananan yara musamman ma a makaranti. To wani mataki ne wanda dole sai malaman su kan sun ji tsoron Allah. Ganin galibi abin da ke faruwa shi ne wannan ne ma ya bayyana. Amma ana yin ire-iren waɗannan a kowace makaranti. Waɗansu ma makarantun ma da ma malaman ake yi yesu-yesu. To don haka idan kowa da ya ji tsoron Allah. Saboda idan an ce an hukunta wannan to lokacin shi kuma wani zai tsiri. To muna fatan dai malamai su ji tsoron Allah don wannan amana ce Allah ya ba su.
Kwarai.
Wanda iyaye sun kawo yaransu don su koya musu tarbiya kuma su kasance su ne masu fata su. Wanda kuma muna gani idan aka tafi haka rayuwa za ta ƙara gurbata. Wanda ganin a yanzu ma ana ɗan samun matsatsalu a makarantu musamman na mata. Wanda suna yin irin wannan luwaɗi ɗin. To dukkan wani abu ne wanda malaman ke koya musu. To muna fatan dai malaman dai su ji tsoron Allah. Domin gobe kiyama za su tsaya.
To mun gode malamin Musa, malam Usman Manika. To aikin ji maganganun shi.
Kwarai kwarai ya magana mai muhimmanci. Ga wani Muhammad Awwal Doka Dawa. Shi kuma ya ce daurin rai da rai ya kamace shi don ya zama darasi akan masu niyyar aikatawa.
To lallai to aikin gade wannan abu ne wanda hukumomi su suka san abin da ya dace. Kuma wannan ra'ayoyinsu ne suke bayyanawa wanda muna fatar zai kai ga kunnuwan su hukumomi don ɗaukar matakan da suka dace a gaba da wannan. To muna da
jihar Niger.
To jihar Niger wa muke da shi a jihar Niger?
Kuna tare da Ibrahim mai yankin hula a garin Mai Godiya a Kimba.
To Malam Ibrahim muna jinka.
Gaskiya muna muku godiya game da ainihin wannan kokarin da kuke muna kowane lokaci na ainihin bayyana ra'ayoyinmu.
Masha Allah.
Sannan gaskiya hakikanin gaskiya a duniyar musulmi yau game da ainihin hukunci ya a yi hukunci da ake bangaren zina abu ɗaya ne wanda aka bari shi yasa kowane lokaci ake yin aikata ta. Da Allah ya hukunci. Ana yin hukunci na Allah da Annabi wanda yake da aure ya kasance idan ya yi ta a kashe shi wanda kuma ba ya da aure a nebuloli kamar da Allah ya faɗa. Ana yin wannan hukunci da insha Allah za a samu wannan sauƙin.
To mun gode.
Saboda haka muna shawartar ainihin alƙalanmu musamman musulmi da musulmi idan hakan ta kasance a ta a musu hukunci daidai da yadda addinin musulunci ta shirƙa mana. Amma ba wannan hukunci aka ɗauka ba to kullum abin sai zai ci gaba.
To Malam Ibrahim muna godiya.
Sannan Amina Buhari auna ina miki barka da aiki. Wani lokacin nika shigo auna ma ban san gidan nasu ba.
To masha Allah za a sanar da kai Allah kai. To muna godiya. To kin ga shi ba ai magana da yace shi watan yana ganin rashin bin shari'ar musulunci shi yasa wannan abun yake ta ta'azzara.
Wanda ya kamata a yi wa shari'a ba.
Eh kwarai.
To masu sauraro sai dai ku haƙuri ba za mu samu kawo hirin Aisha da wannan mai
fafutukan
kare rajin haƙƙin mata ba.
Ai sai su bi mu bashi. Kin ga ai Allah ya kai mu wata rana.
Kila sai mu ci gaba da wannan maudu'in kenan.
Kwarai da gaske kwarai.
To masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu ta yau Tian tare da abokin aiki na da ya taya na gabatarwa Dr.
Yusuf Aliyu Harande.
Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.